بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna barka da wannan safiya a wannan gari mai albarka na Madina, yanzu da muke niyyar fita don yin ziyara a wurare da ake ziyarta a cikin ibadar ziyarta wannan gari mai albarka na Madina. Wuri na farko da za mu tafi a yanzu insha Allah shi ne Masjidul Quba, wato masallacin Quba, wanda shi ne masallaci na farko da Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya assasa isowarsa wannan gari. Lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho hijira daga Makka, tun kafin ma ya iso wannan gari mai albarka na Madina, wasu daga cikin sahabbansa sun riga ya isowa. Kuma a wannan wuri da zamu je na Quba, wanda wata anguwa ce a bayan gari, anan suka dakace shi har ya iso, sannan suka shigo Madina ga baki ɗayan su. To anan ne aka fara yin masallaci wanda musulmai suka mallaka a matsayin masallacin su. Allah ya mishi take da cewa da masjidin usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi, wato masallaci wanda aka assasa shi a bisa tsoron Allah shi ya fi cancanta ka tsaya a cikin sa. Wannan masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya al'adanci cewa duk ranar Asabar, alhamdulillah mun samu musadafa mu ga shi a Asabar muke fita zuwa masallacin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance da ranar Asabar yakan fita da hanzi haka ya tafi wannan masallaci, yakan yi alula daga gidansa, har kuma yana cewa duk wanda ya yi alula daga gidansa ya tafi masallacin Quba ya je ya salla raka'a biyu ta nafila, to za a bashi lada kamar ladan wanda ya umara. Saboda haka ana so mutum ya yi wannan ibada, musamman kuma ya kasance ya yi alula daga inda yake, daga gidan shi ko daga hotel din da ya sauka. Idan alulan mutum ya ta kare a hanya, probability sai ya sake jaddada alula. Amma ba daidai bane yin alula a lokacin da za a tafi wannan masallaci. Saboda haka yanzu za mu je wannan waje. Duk da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan tafi masallacin ne da sawu, wato ya taka da kafarsa. Amma ba laifi idan mutum ya hau abun hawa, kamar yadda a yanzu muke kan abun hawa, tunda ba mu san hanya ba, ko kuma akwai nisa, ko kuma akwai masu larura. Haka babu laifi dan a hau abun hawa na zamani, kamar mota ko wani abu makamancin haka, domin a je wannan waje. Wannan wuri shi ne wuri na farko da za mu je masallacin Quba, wanda masallaci ne mai albarka ƙwarai da gaske. Abinda ake so idan mun je, a ba da muhimmanci akan yin abin da ya kawo mu, shi ne a yi nafila, a yi addu'a, a kuma ainihin natsu, a nemi falalar Allah, mu kyautata niyyarmu da ikhlasin cewa ibada muka zo yi. Yana daga cikin abubuwan da suke ɓata ibadojin mutane a wannan wurare, shi ne mutane su maida ibadar ta zama kamar wani wato yawon buɗe ido ne, ko yawon shakatawa, ko yawon ganin gari, maimakon damuwa da miƙa al'amari ga Allah da tsarkake zuciya wajen bauta masa. Sai mutane su damu da ɗauke-ɗauken hotuna da yin wasu abubuwa wanda suka fi kama da ayyuka na 'yan yawon ganin gari. Wannan yana iya ya ainihin wato lalata ibadan mutum, ko kuma ya taƙaita masa ladansa. Allah ka tsare. Sannan ya zama da cewa mu sanya ikhlasi cewa Allah muke bauta mawa, mun zo neman yardarsa ne, mun zo neman agajinsa. Sannan kuma mu guje wa duk wani abu da ya saba wa ainihin shari'a, ko ya saba wa ainihin abin da yake tabbatacce a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wannan shine wuri na farko da zamu je masallacin Quba ke. Wuri na biyu bayan masallacin Quba shine makabartan shuhada Uhud. Akwai dutse wanda ke kusa da wannan gari, za mu gan shi insha Allah, da ake cewa dutsen Uhud, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Dutsen Uhud dutse ne wanda yake kaunar mu, kuma muna kaunar sa, inji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kuma wannan dutse yana da tarihi cewa anan ne aka yi wata gagarumar wato arangama na yakin Uhudu tsakanin sojojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kashin jagoranci shi ma'aikin alaihi salatu wasalam da kuma sojojin kafirin Makka waɗanda suka taho da niyyar daukan fansa a sakamakon nasarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu a kansu a lokacin da aka yi yakin Badar sai suka taho da nufin su dauki fansa a wannan yaki na Uhudu Allah madaukakin sarki ya jarabci musulmi da wani kuskure da suka samu na sakaci da wani umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su cewa su tsaya a wuri kaza kada su motsa koda sun ga an ci nasara koda sun ga ana karkashe musulmai Annabiyin mubalaga yace koda kun ga tsuntsaye suna caccakan naman mu mun zama gawawaki to kar ku sauko har sai an ce ku sauko sai aka samu kuskure daga wasu cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai suka ga cewa an ci nasara suka sako a daidai lokacin kuma waɗannan kafirai sun riga sun yi mummunan shiri kuma Allah ya ba su wata nasara ta wucin gadi wanda suka karkashe sahabbai masu yawa akwai su Mus'ab ibn Umair yana daga cikin mashahuran shuhada a wannan waje akwai su babban zakin Allah wato Sayyidina Hamza ibn Abdul Muttalib babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai dai shahidai da yawa waɗanda Allah madaukakin sarki ya karrama su da shahada a wannan waje to waɗannan shahidai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kaunace su kware da gaske ya musu sallah kamar shi Hamza arwaye cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallar gawa wajen so 70 sannan lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kai musu ziyara a wannan makwantai nasu yana musu addu'a yana ambaton alkhairan su to wanda yace makabartar Uhud kana daga cikin wurare waɗanda za mu ziyarta don mu musu addu'a idan an ji wurin addu'a ake yi irin addu'ar wanda ya ziyarci makabarta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa inna insha Allah bikum lahiqun yaghfirullahu lana wa lakum ko wani lafazi fatan kwacin irin wannan idan mutum da yake na larabci ba zai iya yi da yaran da ya sauka aminci ya tabbata a gare ku na wannan shi masjidu bilal ko dai daga cikin ana kalmuna buga wani masallaci nan ana ce mishi masjidu bilal to wannan idan aka je makabartar Uhudu addu'a ake irin yadda ake mamata addu'a sannan kuma a dau izina a tana wannan waje da irin gwagwarmayar da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi a tsara annabi salati a ga kuma girman sha'anin addinin nan da irin yadda suka jajirce sannan addinin ya kawo ga yadda muke ganin shi ga yana ya zama mai daɗi mai sauki ba tare da mun sha wata wahala ba a haife mu kawai mu gama musulmai mutum irin yadda su suka sha wannan wahala wannan babban ni'ima ce yanzu jiwa irin nisan da ke tsakanin Makka da Madina da kafafunsu suka taho galibinsu kuma sun taho cikin tsoro ma cikin sunsulale ne suna tsoron waɗannan kafiran Makka za su iya musu komai za su iya kama su za su iya kashe su za su iya face musu dukiya wannan wahalar da suka sha ita ce ta ba mu dama muka samu wannan sauƙin muka samu wannan alkhairi Allah ya saka musu alkhairi Allah ya kara musu falala da daukaka Allah ya kara musu Allah sallallahu alaihi wasallam salati da sallama da aminci don haka idan muka je addu'a za a yi musu irin wanda ake mamata ta nema musu gafara da nema musu wato falala Allah da kuma mu ma muna tuna wa kanmu cewa lalle za mu riske su ko mun daren dadewa ba a so mutum ya je wani abu a wajen wanda ya saba wa tauhidi ko ya saba wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar mutum ya ce zai roke su wani abu wanda mamaci bai iya yi maka ko zai yi wani zai dauki wani dutse ko wani yanki na ƙasa ko makamancin haka duk waɗannan abubuwa ba su da asali a cikin addini da haka a guje musu nan wancan ana ce mishi Masjidul Bilal akwai ma tare da wannan ita ce anguwarsa shi Bilal ibn Rabah ko Sayyidina Bilal wanda shine ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake zaune a wannan waje na anguwa a da can ita ce anguwarsu saboda aka yi wannan masallaci ake ce masa Masjidul Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu na'am to waɗannan wuraren da muka ambata guda biyu Uhud da kuma Quba zaka hada da shi kanshi masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma makabartar Baqi'a wanda a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai kabarin sa mai alfarma da kaburbura guda biyu na Sayyidina Abubakar da Umar waɗanda suke tare a wuri guda a kusa da wato raudar sa a cikin ɗakin Sayyidatuna Aisha radiyallahu anha kamar da aka sani akwai kuma ita kanta rauda wannan wuri da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tsakanin mimbarina da ainihin wato masallacina wani wuri ne da gidana afwan wani wuri ne daga cikin dausayin aljanna to waɗannan wurare su ne wuraren da ake ziyarta a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ita wannan makabarta ta Baqi'a wanda take dauke da ɗaruruwa ko dubban sahabbai da bayin Allah cikin manyan malamai da tabi'ai da sauran bayin Allah cikin mutanen kirki da Allah ya sharrafa su da kwanciya a wannan wuri to ana so wannan ita ma makabarta mutum ya ziyarce ta ya musu addu'a ya ainihin wato nema musu gafara Allah waɗannan wuraren guda hudu da Quba da Uhud da Baqi'a da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ne wuraren ziyara da suka tabbata a shar'ance cewa a je a ziyarce su ga falalarsu sauran wurare ana iya a ziyarce su ne don ganewa ido don kuma ƙara fahimtar yanayin tarihin ita wannan Madina wannan gari mai albarka kamar wuraren da aka dasa Dabino da wannan rijiya da sauran wuraren da ake iya ziyarta waɗannan ba sa cikin aza'ib ba dole bane sai an je amma idan mutum ya samu dama afwan nam da Masjidul Qiblatayn da ire-iren su idan mutum ya samu dama ya je da sama masajid nam za mu wuce ta wuraren insha Allah babu laifi insha Allah wacce hasumiya da muke gani ta Masjidul Quba ko namu ga hasumiya nan fara guda hudu din nan da muke hange sune hasumiyoyin Masjidul Quba wanda daga nan ne Annabi sallallahu alaihi wasallama suka yada zango saboda yana da wasu ƴan uwa a nan dangin mahaifiyarsa a nan ya fara sauka bayan ya wasu kwanaki a nan aka fara asasa masallaci na musulmi tunda a Makka musulmi ba su da masallaci a lokacin da suka taho to daga nan ne kuma ya koma cikin gari inda masallacin da shi yake da haka gashi nan mun iso inda ake cewa Masjidul Quba mai masallacin da aka asasa akan takwa za mu samu wuri yanzu don a dakata sannan kuma a fito idan an fito za mu tafi cikin tsari insha Allah kuma duk wanda ya gama abin da yake sai dawo wurin mota don kada a zo ana neman mutane za a ba da yare kuma bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri yanzu kamar yadda malam ya faɗa cewa mun iso masallaci na Quba wanda yake shine farkon masallaci wanda manzon Allah ya mallaka ya gina shi ya mallaka kuma da aka gama gina shi ya ja sallah a ciki sallallahu alaihi wasallam to bayan wannan da Allah za mu ba da minti 15 a wannan waje kun ga yau asabar yau rana ce babba wanda manzon Allah a irin rana irin wannan yake zuwa wannan waje shi yasa gashi za ku ga waje a cike gashi nan kowa ina so ya samu wannan ya dabbaga sunna ta Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine da Allah minti 15 ga wanda alwalansa ta kare ko kuma wanda ba su yi alwala ba akwai wajen alwala na maza da na mata za mu nuna muku sai a shiga masallaci ana shiga wannan masallaci da kafar dama kamar yadda ake shiga kowane masallaci a Najeriya ne a ko ina ne zaka shiga da kafar dama zaka yi addu'a zaka ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
اللهم افتح لي ابواب رحمتك رحمه الله muke nema wannan da larabci kenan da hausa kuma da sunan Allah mai rahama mai jin kai tsiran Allah da amincin Allah su tabbata ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ka bude mun kofofin rahamarka rahama Allah muke nema duniya da lahira to a yau dinnan insha Allah wannan addu'a za ta karbu in Allah ya yarda a yau dinnan insha Allah rahama Allah za ta zo mana da alfarma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace Allah ya datar da mu Allah ya datar da mu